This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo. Sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya gidajen masu gasa burodi na barazanar shiga yajin aiki saboda tsadar kayan sarrafa shi. Sannan za ku ji rahoto kan yadda wasu suka gudanar da ranar masoya ta duniya da ake kira da Valentine's Day. Bayan nan kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da Sulemomuni Garba da Sulemomuni Barma zai gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labarin duniya daga bakin Mahmud Lalo.
To jama'a, assalamu alaikum. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Mike Johnson a yau Laraba ya ce abinda Amurka ke bukata daga gare su shine su maida hankalin su kan damuwoyin cikin gida maimakon maida hankali akan tallafawa kasashen waje. Johnson ya kuma jaddada cewa ba zai nemi a kada ƙuri'a kan ƙudurin dokar da Majalisar Dattawa ta mika musu ba kan tallafin dala biliyan 95 da Amurka wato da Amurka ta ba su don su duba.
The Republican-led House will not be jammed or forced into passing a foreign aid bill that was opposed.
Johnson kenan yake cewa babu wanda zai tirsa sa majalisar ta wakilai mai rinjayen ƴan Republican amincewa da wannan kuduri na tallafi wanda akasarin ƴan Republican ke adawa da shi. Sai dai ƴan Democrat sun ce mafi akasarin ƴan majalisar wakilai ciki har da wasu ƴan Republican masu saucin ra'ayi na so a yi muhawara a kuma kada ƙuri'a kan kudurin dokar da majalisar dattawan ta gabatar. Wata gamayyar ƴan uwan mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su a harin da ta kai a watan Oktoba sun nemi masu shigar da ƙara a Isra'ila da su tuhumi shugabannin Hamas a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ICC. Iyalan sun bayyana hakan ne yayin wata ziyara da suka kai birnin Hague don neman abuwa ƴan uwansu kadi kan garkuwa da su da aka yi da aikata musu laifukan da suka shafi lalata da kuma azabtarwa. A ranar 7 ga watan Oktoba mayakan Hamas suka kai garkuwa da mutum kusan 250 yayin wani hari da suka kai Isra'ila wanda har ila yau ya halaka mutum 1,200. Yayin da Najeriya ke ci gaba da kokawa kan matsalar tashin farashin kayayyaki a sassan kasar, jama'a na ci gaba da kira ga hukumomi da su dauki matakan sassauta lamarin wanda rahotanni ke cewa na ci gaba da ta'azzara. Yayin da hukumomin a nasu bangaren ke cewa suna iya bakin kokarin su wajen kawar da matsalar tsadar rayuwa. Daga Maiduguri ga rahoton da Ibrahim Mustafa ya aika mana.
Dangane da tashin farashin kayayyakin abinci a birnin Maiduguri da kewayen jihar Borno, har yanzu dai al'umma na ci gaba da kokawa duba da kayayyakin ba sa sauki duk da suna jin jita-jita a wasu jihohin Najeriya game da saukin kayayyakin abincin. Sai dai har yanzu al'umma a nan Maiduguri suna ci gaba da nuna damuwarsu duba da yadda azumi yake tunkarowa, amma farashin kayayyakin har yanzu dai jiya yau. Wani magidanci a Maiduguri ya bayyana wannan lamari a matsayin abin damuwa duba da yadda suke sayan kayayyakin da tsada.
Tsare abinci bai sauka ba, amma muna jin a wasu wurare an samu sauki. Gari masara da irin ɗan biyu ɗinnan muna sayen shi 1,100 naira 50.
Al'amarin tsaren dai ya yi kamari sosai, inda a baya ake sayen shi kaɗan garin rogo akan 350 yanzu ya zama 800. Ta bakin wani mai saya ya ce sam lamarin abin tsoro ne kuma dole a koma ga Allah.
Farashin abinci gaskiya kan muna ji dai a Kano dai kan ta ɗan sauka, amma da Maiduguri kuma to abin da ya tana rage jiya. So idan yuri guda ban asan daban shi ne guda ban komai daban yana su daban ba sa ragewa. Abin da zaman tarar gram irin su yayi ci garin rogo. To garin rogo ba za ka ba ita ba za ka tako ko 180.
Wasu ma dai cewa suke tsadan yafi kamari a kasuwar Bulunkutu da ke nan Maiduguri. Sai dai na samu zantawa da shugaban kasuwan na Bulunkutu Baba Goni Bukar, inda yace min tsadan dauko kayan da yadda zuwa da kayan daga inda suka sayo yake sa su ma su yi kari don cire kudin su.
A ƙara kudi wannan ya danganta kasuwa ne in kaso dole sai ka kara kasuwa kasuwa ya danganta inda kake so kayan da yi dan kasuwa zai so na kayan da yake riba kuma yaje ya so an kara dole ya kara
masu sana'ar sayar da kayan abinci a Bulunkutu sun bayyana tare da fadin yadda farashin da suke sayarwa yake wanda kuma sun ce kusan ko ina haka farashin yake a nan Maiduguri
farashin shinkafa wannan 1600 muke sayar da shi wancan kuma 1500 faro kuma ya kama naira 3200 kenan wannan
tayiransa da muryar Amurka Hakimin Sajeri ya faɗi irin yadda tsadan kayan ya shafi al'umma
ni bulama kakari a Sajeri si ina fadakarwa jama'an mu da tsadan irin rayuwa da muka shiga cikin nan Allah subhanahu wataala shi zai yaye mana kuma muna roƙon gwamnati ta taimaka su wani agaji akan wannan irin abubuwan tsadan da yake ciki zaka duba shagunguna wannan farashi shi daban wannan farashi shi daban wannan farashi shi daban shinkafa ana sayarwa wani waje zaka samu mai imani zai sayi 1500 wani 1600 ba wani ƙarin dara a ciki harkokin mu ne irin na gida kurin rashin tausayi ne
ko a jihar Yobe aka abin yake inda wani manomi magidanci a karamar hukumar Gulani dake jihar Yobe ya faɗa min da wayar talho yadda farashin yake a garin nasu
shinkafa dai naira 2700 wake 1500 shiwal a baya naira 2028
wake yanzu fa
yanzu kuma naira 55.62
Adama Turumadi aka yake yadda na samu zantawa da wani ta wayar talho yadda shi ma ya faɗa min irin farashin a wasu angoni a birnin Damaturu sai dai kuwa amma duk da haka akan iya samu bambanci da wasu angoni
lafasara 1700 ne eh kwana 1700 shi kuma shi shinkafa 3200 ne waken shi kuma 2200 ne
yanzu haka dai gwamnatin jihar Borno ta bayyana kudirin zama da yan kasuwa don samun maslaha duba da yadda watan azumin Ramadana ya tunkaro ƙarshen rahoton kenan Ibrahim Mustafa muryan Amurka daga Maiduguri
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya yayin da kayan basa rufi ke ci gaba da tashi a Najeriya gidajen masu gasa burodi sun ce suna dab da rufe kamfanoninsu saboda matsalar tashin goren zabi da kayan hada burodin ke yi a halin yanzu burodi dai yana ɗaya daga cikin kayan abinci mafi sauki da al'umma ke amfani da shi ga rahoton da wakilin Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana
Masu kamfanonin buga biredi a Najeriya sun ce suna dab da rufe kamfanoninsu saboda matsalar tashin gauran zabi da kayan sarrafa biredin ke yi a halin yanzu. Biredi dai na ɗaya daga cikin abinci mafi sauki da al'ummar Najeriya ke amfani da shi a rayuwarsu ta yau da kullum. A wani taron manema labarai a birnin Lakwaja, fadar gwamnatin jihar Kogi. Shugaban kungiyar masu kamfanonin biredin a jihar Kogin Chief Adeniyi Bamidele Gabriel ya ce shugaban kungiyar tasu a Najeriya Alhaji Mansur Umar tare da babban sakataren su sun amince da su tsunduma cikin yajin aiki daga ranar 27 ga wannan wata na Fabrairu da muke ciki saboda matsaloli da suke fuskanta na tsadar kayan hada biredin da suka hada da fulawa, sukari da mai da dai sauransu. Haka zalika masu buga biredin sun koka da tsananta masu biyan haraji da gwamnatin Najeriya ke yi. Alhaji Yarima Muhammad shine shugaban kungiyar masu kamfanonin buga biredin a birnin Lakwaja da kwatan karfe. Yayi karin haske akan matsalolin da suke fuskanta
aba kowa ya riga ya san halin da muke ciki a Najeriya to amma nan masu yin biredi abin yana so ya wuce gona da iri saboda yanzu misali a wata ɗaya baya muna sayan buhun fulawa akan 31,000 yanzu maganar da nake maka a jiya ana sayar da buhun fulawa 46,000 ba mu san me zai faru gobe ba a kullun cikin kwanakin nan in ka ji ƙari yau gobe daban sugar yanzu a wata ɗaya bayan da nake maka ana sayen shi 38 zuwa 40 yanzu maganar da ake tana neman 1000 to haka da iri-irin su duk wani abin da ka san ana aikin biredi da shi kudin hawa-hawan farashin yayi yawa zamu dakatar da sarrafa biredi mun sa rana daga nan zuwa 27 ta February din nan
shugaban kamfanin Shukura Bread a Nigeria Alhaji Lawali Shukura wanda kuma shine mataimaki na shugaban kwamitin amintattu na masu buga biredin a yankin arewacin Nigeria ya ce akwai bukata gwamnatin Nigeria ta kawo daukin gaggawa akan wannan sha'ani na biredi da ke matukar tasiri ga talakawan Najeriya.
Wannan ba karamin damuwa bane, sannan kuma biredi abinci ne wanda ke kusa talaka a kowane lokaci, wanda talaka zai iya sarrafawa ya sa a bakin shi ko dafiya wuta da ruwa sai ya sha wani da Coca-Cola, wani ya ci da wake. To shi dai emergency ne biredi, abinci ne na gaggawa ga mutane na bukata. Saboda haka lalle ne gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi da na local government su maida hankalin su su shiga tetayen su su kawo dauki da gudunmuwa akan wannan abinci na bayan Allah wanda mutane ke saurin sarrafawa don tafiyar da rayuwarsu.
Wannan mataki na masu biredin dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa akan matsalar tsadar kayan abinci, al'amarin da gwamnatin Najeriya ta ce tana kokarin shawo kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida na Batsari. Yau 14 ga watan Fabrairun kowace shekara ita ce ranar masoya ta duniya da aka fi sani da Valentine's Day a fadin duniya. Wakilin murya Amurka a Turai Ramatu Garba Baba ta hada mana rahoto kan yadda al'umma daga sassa daban-daban na duniya ke raya wannan ranar.
Ɗaya da ke birge ni da wannan ranar shine yanda masoya suke celebrating ɗin shi da ya kai har wani I propose mishi ya aure. Wannan yana birge ni sosai.
Ni dai gaskiya a ra'ayina na matsayina na Muhammadu Nuruddin tana dai ganin ana yin Valentine gaskiya. Amma ni tun da nake a duniya ban taɓa yi ba, kuma ba zan yi tunanin nan gaba wata rana ba zan yi.
Valentine is a wonderful time.
Valentine rana ce mai matukar muhimmanci musamman a tsakanin ma'aurata.
Ra'ayoyi mabambanta kenan a game da bikin na bana na ranar masoya ta duniya da aka fi sani da Valentine's Day da turancin Ingilishi. Akasarin kasashen Turai dai na raya ranar masoya a duk ranar 14 ta watan Fabrairun kowace shekara.
Wannan soyayyen ya kama ni daga saurayi budurwa har zuwa ga masu aure. Yau din nan za ku gani mutane sun sa jan kaya su nuna farin cikin su, because jan kayan shine ya signify ranar Valentine's din. Wani a ranar Valentine's din ne zai dauki opportunity ya propose ma matan da zai aura.
To a kasashen Turai da dama maza da mata dai sun ci gaba da kai kawo a shagunan furanni, wanda ya kasance abinda aka fi musayar su a wannan rana ta Valentine's. A bana dai za a iya cewa bikin bai yi armashi kamar yadda aka saba gani a shekarun baya ba. Na nemi jin dalilin hakan daga bakin wani mai suna Alan White da ya danganta hakan da tsadar rayuwa da kuma yadda kamfanoni masu sarrafa kayayyakin da aka fi bayar da kyaututtukan su da mayar da soyayyar tamkar kasuwanci.
I think it's very commercialized.
Yace abin da ke bata min rai a game da bikin shine yanda aka mayar da al'amarin ranar masoyar kasuwanci. Shaguna na jan hankalin mutane da kayayyakin da aka karya kudin su don kwadaitawa masoya. Yanzu a ce sai ka kashe kudi kafin ka burge masoyiyarka. Abin takaici ne a gare ni. Duk da haka akwai wasu sassan kasashen Turai da suka dauki launin ja da ake dangantawa da Valentine's Day a yayin da masoya ke ci gaba da tarayyar juna.
So I don't know, maybe I'll find a pretty woman take out.
Ni dai ina ganin zamu fita da kyakkyawar budurwata duk da cewa ban shirya mana komai ba.
Sunana Hafsa, kuma yau kun san ranar soyayya ne. Isa albarkacin ranar soyayya a duniya. Ga abubuwan da nake so a masoyi na yi min, ina so a siya min flowers, don dama ina son flowers, kuma ina so a kai ni wani 5-star spa haka, ina so a kare da wani 5-star dinner.
Magana so, magana ba, kuce, na idanu ka ga so, kare.
mata garba baba muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
A gaida Ramatu garba baba, kafin mu je ga shirin mu na gaba, kudan shakata da wannan faife da ke bisa na'ura.
Mai sauraro kuma gaci giya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alkalami zana in zaka iya fado ma tsofofin bazana ko saba karshen labaran da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma matoya na jira ba a gaji ba ai hakuri matoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zanu bari na nausa ga zuciya na ta fadin kada in fasa ina tafe da yi karo da dan Musa ya zo in dan huta ni kwa na ce ban gaji ba ka zuciya take cewa bar mana sai kun saba kafin shabuwa abinda na so da ki gane ke kin yi mantuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yo ba garin Fulani ne Adamawan Yola na ce amanar kyawu a kai garin Yola na galiba batu ƴar mutanen Yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban daki
so madalla gaida Nazifi Asnani. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To a shirin da ya gabata an ji takaitaccen tarihin barista Yahaya Haruna, lauya, dan jarida kuma dan kasuwa, dan asalin Najeriya da ke zaune a kasar Kamaru. Rashin samun kulawar da ta dace a yayin fama da rashin lafiya da kuma rashin sanin makamar aiki da ya zama ruwan dare a goman shekarun da suka gabata a wajen likitoci a kasashen Afirka sun yi sanadin shanyewar kafafuwansa, amma duk da haka abin bai katse masa hanzarin shiga a dama harkokin jama'a da shi ba. Za mu dora daga inda muka tsaya a baya, to amma kafin nan ku bari mu shiga Najeriya inda kungiyoyin na kasassu ke nuna gamsuwa da yadda aka fara samun canjin tunani a gwamnatance da ma wajen al'ummar kasar game da maganar mutunta haƙoƙin masu bukata ta musamman. Ko da yake har yanzu da sauran tafiya a gaba, kamar yadda jagoran na kasassun jihar Kaduna ya bayyana a hirarsa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara.
Sunana Suleiman Abdul Aziz, ni ne shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar na kasassu ta jihar Kaduna wacce ita ce kaman lema kenan wanda kungiyoyi suke karkashinta. Akwai kungiyar makafi, kurame, guragu, zabiya da masu karayan baya da kutare da masu dan taban hankali intellectual disability kenan da sauransu.
Yanzu magana da ake shine duniya tana kallon ku a matsayin amade ne ce muku na kasa so a ce masu bukata ta musamman dangane an tafi tare da ku. Ya kake ganin mutanen ku daga yadda aka san su a baya wanda duk wanda Allah ya jarce shi wani abu kawai in ba taimako ko bara ba shi da yadda zai rayu. Akwai wani canji da kuke gani?
Alhamdulillahi akwai canji ko canje-canje. Saboda ai da can ana kallon al'amura na mutane masu nakasa a matsayin wani abu ne na kyautatawa ba ma yanci ba. To Nigeria ta bi sauran kasashen duniya yanda ta rattafa hannu kan dokar da ta kare yancin mutane masu nakasa tun daga tsangwama da kyara da nuna wariya da bambanci. Tun daga United Nations akan Convention on the Rights of Persons with Disability aka zo Nigeria ta sanya hannu aka sami Discrimination Act akan tsangwama da nuna wariya a Nigeria gabaɗaya wanda General Muhammadu Buhari ya sa mata hannu. Sannan a jihar Kaduna ma haka ita ma ta biyo sauran abin nan yanda ita ma ta sa hannu ita zamar da shi ma doka. To mutane ya kasance da in ana yi wani abu ne kawai wai na dan kyautata muku ba a gani ko a tausaya muku a ce an dan tausaya muku a baku. Amma yanzu mutane duka hankalin duniya da mutane masu nakasan sun gano cewa al'amuran da ya shafe su ko ya shafe mu ba abu bane na tausayawa ko na kyautatawa a yanci ne haƙƙi ne wanda dole ne a ba mu saboda matukar kana da rai kana numfashi didi kake da kowane irin abin nan matukar ba dabba bane kai ko wata irin halitta in dai kana da rai kana tunani kana abin to didi kake to kaga an samu canji a wannan bangarorin hatta a makarantu shi yasa ka san babu abin da zaka fara in baka fara shi ta bangaren ilimi ba zaka cimma nasara ba saboda ilimi shine ginshikin al'umma. Dan haka ne ma ita jihar Kaduna ta yi kokari ta karbi ilimin hadaka yanda da ana gani sai dai a ware makarantu na mutane masu nakasa daban na wa'anda ba su da nakasa daban. Yanzu duniyan ta tashi daga nan dan ko a ce idan irin ilimin da zaka ga ana yin ilimin ƴaƴan fulani masuta kaga duk wannan ma wariya ne da abin nan. Yanzu duniya abin da take kallo idan mutane aka ware su suka koma wani bangare yasu suke rayuwa zaka ga sun tashi da wani irin hali wani wa'ansu irin dabi'o'i na daban. Wannan kyaran da wariyan nan tana nan a cikin zuciyarsu a ciki suka rayu a ciki kuma suka tashi a ciki kuma za su koma ga mahallicinsu. Amma yayin da kowanne aka samu cuɗaɗɗeniya daidaito aka samu haɗaka zaka ga al'umma ta tafi bai ɗaya.
To za mu koma birnin Duwala a jamhuriyar Kamaru domin mu ji ci gaban bayanan barista Yahaya Haruna wanda yawon duniya ya bashi damar ƙara wayewa game da lamuran rayuwa da zamantakewar al'ummomin ƙasashe daban-daban wanda kuma ya taimaka wajen bashi damar kyautata nasa lamuran. Ga kashi na biyu na tantaunawarsa da wakilin muryar Amurka Maimunatu Sa'adu.
Allah ya fitar da ni na zo Maiduguri na zo ƙasar Kusiri na zo ƙasar Chadi na je Sudan duk karatu ya kawo ne kusan shekara 10 a wannan yankin kami Allah ya hada ni da mutane a Duwala har Allah ya kawo ni Duwala. Ni tun da nake ba taɓa yin bara ba. Domin ni mutum ne wanda yake ina da wani irin jan aji ina da wani irin girman kai wanda bana son kasdanci zaka zauna a baka zaka gare ni zaka ga wulaƙanci shi yasa Allah ya bani farin jini a wajen mutane. Ya kasance cewa ko taron ko wani waje ne za a ga duk kuɗin mutum irin rigar da yasa zai ganta a jikina. Haka zalika ni da na tashi sai na koyi ɗinki shekara 6 ina harkan ɗinki sanadiyan da yasa na shiga harkan kasuwa shekara 6 ina harkan ɗinki na soma koyon ɗinki tun a Kano tun ina karatu. Allah kawo ni kusuri na tura ta so man keke na mai bakin kai daga Kano na so ma aiki ina aiki ina dinka hotel suna bani ka ina dinka mu suna biya na har na samu customomi a nan na fahimci me ya shadda me ya hula me ya kaza me ya kaza sai kasance shine kuma shiga na sai kasance cewa har na dan samu dan an tara kudi na Allah ya dani da wani babban mutum wanda yake ina da babban shago ya ga irin alaka na da zai yi tafiya yake yanzu mu zauna da kanin shi a shago nazo muka zauna yaje ya dawo ya ga irin kasuwa yanda tai kyau irin musawaba daga nan ya hana ni komawa dinki yana ni fita yace sai dai mu zauna mu tayar da gitare sanadiyan da ya sa musu a kasuwanci kenan
yaya aka yi kazo kuma kasar Kamaru
eh wato kamar yadda na ga muke nema ilimi ne ya kawo ni kasar Kamaru kusiri gari ne wanda yake gari ne na Qur'ani gari ne na Laraba na Arabiya wanda yake a Kamaru gaba daya farko wanda ya fita gasa lamba na daya a karatun Qur'ani a Dubai ko a Kuwait ko a Qatar ko a Saudiya dan kusuri ne daga Maiduguri sai kusuri daga kusuri sai Jamaica haka haka to zama na a kusuri yanzu ni na zama dan gari a kusuri wato alaka da manyan mutane ko sanayyar da nake da shi wani wanda aka yi baban sa ma a kusuri ba yi da shi kin gani ba ina kusuri Allah ya rani da Abdullahi Sado a lokacin ina dan gari da wani gidan talabijin daban tun daga waya suka je cadi muka haɗu a can muka yi ta ayyuka
ba nan kuka fara kullu
nan muka fara kullu huda da su har ya kasance na taso daga kusuri na biyu sanadiyar Alhaji Sani Cangana ya wunde Allah ji kanshi a ya wunde na iso duwala sanadiyar Abdullahi Sado na iso duwala da shi da abokin sa Alhaji Ruwanu shi yasa yake gani wato idan muka haɗu mu uku wato karta san
har ne
ku dan uku wato mun dade da sanin juna
fa sai ya ka shiga yanzu harkar jarida
harkar jarida wato ni mutum ne mai sha'awan wato bada taimako ina sha'awan bada taimako ina son wato bada labari kin gane ba to shi yasa na sha'awa a farko na sha'awan aikin lawyer kenan saboda abu ne wanda yake zaka yi wannan a kotu kaza kaza zaka nema ma wani yancin sa kaza kaza to shi yasa sanadiyan haka alhamdulillah kuma harkan jarida alaka na da zama da dan jarida yasa na zama dan jarida
to masauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakin mu Suleiman Abdulaziz jagoran hadaddiyar kungiyar na kasassun jihar Kaduna da barista Yahaya Haruna lawyer dan jarida dan kasuwa mai sana'a goma a birnin Douala sai wakilan muryar Amurka Isa Lawal Ikara da Maimunatu Sadu ni Suleiman Muni Barma da duka boka aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai an jima.
To madalla a gaida Suleiman Barma yanzu agogon mu a nan birnin Washington DC na cewa karfe 3:57 na yamma yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
Kakakin majalisar wakilan Amurka Mike Johnson a yau Laraba ya ce abinda Amurka ke bukata daga gare su shine su maida hankalinsu kan damuwoyin cikin gida maimakon maida hankali kan tallafawa kasashen waje. Johnson ya kuma jaddada cewa ba zai nemi a kada kuri'a kan kudurin dokar da majalisar dattawa ta mika musu ba kan tallafin $95 billion da Amurka za ta ba wasu kasashen waje. A cewar Johnson babu wanda zai tirsasa wa majalisar ta wakilai mai rinjayen yan Republican amincewa da wannan kuduri na tallafi wanda akasarin yan Republican ke adawa da shi. Sai dai yan Democrats sun ce mafi akasarin yan majalisar wakilai ciki har da wasu yan Republican masu sassaucin ra'ayi na so a yi muhawara a kuma kada kuri'a kan kudurin dokar da majalisar dattawan ta gabatar. Wata gamayyar yan uwan mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su a harin da ta kai a watan Oktoba ta nemi masu shigar da kara a Isra'ila da su tuhumi shugabannin Hamas a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ICC. Iyalan sun bayyana hakan ne yayin wata ziyara da suka kai birnin Hague don neman abuwa yan uwansu kadi kan garkuwa da su da aka yi da aikata musu laifukan da suka shafi yin lalata da kuma azabtarwa. A ranar 7 ga watan Oktoba mayakan Hamas suka yi garkuwa da mutum kusan 250 yayin wani hari da suka kai Isra'ila wanda har ila yau ya halaka mutum 1,200. Ta yanda yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan matsalar tashin farashin kayayyakin a sassan kasar jama'a na ci gaba da kira ga komai da su dauki matakan gaggawa.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da kuma Julie Ladders Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Bill, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.